Baya ga haka kamfanin na Facebook na kokarin bullo da tsauraran matakai ta hanyar kimiyyar fasaha domin kare kutsan bayanai musamman a lokutan zabe a kasashe daban-daban na duniya. Azantawa da kamfanin dillancin labaru na Reuters, director kula da harkokin siyasa da cibiyoyin ƙetare ta kamfanin ta Facebook, Katie Habaz, ta ce yanzu haka kamfanin ya zabi Nigeria da India da Ukraine da kuma kasashen da ke karkashin kungiyar tarayyar Turai domin aiwatar da sabon tsarin. Dr. Abati Bako, masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin sadarwa a fagen demokradiyya, ya yi tsokaci a kai.
Kasar India ita ce demokradiyya mafi girma a duniya, wanda ike kafar yaɗa labarai ta Facebook ɗin nan za a yi amfani da ita, mana manyan 'yan siyasa a ƙasar za su yi amfani da ita tallace-tallacensu na manufofinsu inda zai kai birane da ƙauyuka. Saboda Facebook ana kismacewar kusan mutane fiye da biliyan 3 da wani abu suna hawa kan wannan shafi na sadarwa na Facebook.
Shi kuwa Malam Abdulgani Rufai, ƙwararre kan fasahar daƙile kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani, ya yi ƙarin bayani ne dangane da sabbin matakan da kamfanin na Facebook ya ɓullo da su.
A matakin Najeriya sun nuna cewa za su yi ƙoƙari su tabbatar da cewa duk wani talla da ake sanyawa a wannan dandali na siyasa ba za a yarda ɗan wata ƙasa ya saka wa irin wannan a tallulluka ba, sai su 'yan Najeriya kansu. Sannan kuma a wani mataki da suka ɗauka wanda za su yi amfani da shi a 'yan kwanakin nan, shi ne za su yi ƙoƙari su ga sun daƙile dukkanin wani labarai da ake hasashen cewa ba na gaskiya ba ne. Sannan kuma suna ƙoƙarin su ga cewa sun yi amfani da damarsu don masu saka tallaso ma sai waɗanda gwamnati ta yi wa lasisi.
Ko waɗannan matakai na kamfanin Facebook za su yi tasiri a nan Najeriya musamman lardin Arewa, la'akari da cewa galibin ma'abuta kafar na amfani ne da harshen Hausa?
Ita Hausa ta kai wani mataki a yanzu a duniya. Idan za mu yi tunawa lokacin da shugaban wannan kamfani ya zo Najeriya, sai da ya magana a kan Hausa, yake magana cewa lallai za su fito da manhajoji wanda za su fassara su da Hausa, kuma a riƙa amfani da Hausa wurin ta'ammali da wannan dandali. Don haka babu wani shinge da kasantuwar mafi yawancin sakunkuna da ake sakawa da Hausa zai zama a wurinsu.
Dangane da batun kutsan bayanai kuwa, akwai masu ganin cewa mizanin cigaban fasahar sadarwa a Najeriya bai kai a yi mata kutse ba ta hanyar kwamfuta. To amma Malam Abdulkaniyu na cewa
abinda su Facebook suke magana, kutsan da ake magana ba kutsan kidaya ko kuma ƙuri'a ba ne. Kutse ne na wato abinda ya shafi, kamar misalin abinda ake zargin ya faru a Amerika, sai aka samu wasu fake accounts kamar wasu mutane na bogi wanda babu su, amma aka kirkire su akan wannan dandali, kuma suke amfani da sunayen mutanen Amurka da sauransu masu tarin yawa wanda kullun suke campaign ga dan takarar da su wannan kasar tace son daga ta tabbatar ya zama shugaban kasar Amerika. Yanzu misali in so ake a hada fituna tsakanin kudancin Najeriya da arewaci, sai a kirkiri mutanen account din da babu su da sunayen mutanen kudu, sai a sa su riƙa tura kalaman batanci akan mutanen arewa da addinin su da al'adar su da mutanen da ake ganin sun fi so su zaba. Sai kuma a kirkiri wasu su ma a arewa da sunayen mutanen arewa su ma su riƙa yaɗa irin wannan kalamai.
Haka zalika, ƙwararren ya yi tsokaci kan yadda kamfanin na Facebook ka iya tsaftace tallukan 'yan siyasa kafin su kai ga abokan mu'amalarsa.
Idan muka yi la'akari yanzu kamar misali, hukumar zaɓe ta Najeriya tana da lokacin da ta ƙa'ida ta ce duk mutumin da zai yi kamfen ya dakata daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Kuma kaga daga wannan lokaci idan ka bude gidajen talabijin ko na radio ba za ka ga ana campaign din ba, kuma zabe ta hana. Amma in ka hafi dandalin sadarwa fa za ka ga an ci gaba. To wannan abubuwan su wannan dandali na Facebook suka duba suke ganin za su ma za su yi biyayya da wayannan dokoki na ƙasa don su ga sun taimaka wurin tabbatar da cewa an samu zabe mai tsafta a Najeriya.
To amma duk da haka, Dr. Abati Bako na mai ra'ayin cewa
duk da dai sun fito da blockchain, ma'ana wani shigar da wani labari ko wani zance ko wani talla wanda yake za a katsalan dindin ba, sun fito da irin wannan tsare-tsaren. To amma dai zai wahala a ce 100% za a iya hana yin wannan katsalan dindin ko kuma saka labari wanda yake mara inganci.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wata court magistrate dake nan Kano ta yanke hukuncin zaman kaso na shekara guda babu zabin tara akan wani matashi mai suna Mustafa Jarfa bayan tabbatar da laifin kalaman batanci ta kafar sadarwa ta Facebook ga mataimakin gwamnan Kano Alhaji Nasir Yusuf Gawuna. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.